نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاكفت جوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1436 wanda yazo 5 ga watan 6 5 ga watan 7 2015 zamu tashi sura ta 113 zamu tashi sura ta 103 suratul asr ayoyinta guda 3 wannan sura ita ce wanda al-Imam Shafi'i yake cewa law tadabbara an-nasu hadhihi as-surata lawasi'atuhum da mutane za su tsaya su nutsu su fahimci wannan sura da kyau su kuma gane ma'anar ta su yi la'akari da ita da ta ishe su sannan Malam Ibn Kathir yayi bayani da zamu ji a cikin wannan sura haka wannan sura kai tsaye tana magana ne akan cewa Allah ya rantse da zamani dukkan mutum kowane ne yana cikin tabewa da asara face wanda ya hada abubuwa guda hudu biyu ya kammala kansa da su biyu ya kammala wasu da kansa da su shine imani da aiki na kwarai da wasiya da bin gaskiya da yi ma juna wasiya da hakuri na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
wannan sura ita ce cikin surori guda 15 wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bude su kai tsaye da harafin rantsuwa wato wawul qasmi irin su safati safa irin su zariyati irin su waturi irin su wannajmi irin su wal abun nan ko was-sama'i zatul buruj was-sama'i wat-tariq wash-shamsi wal-layli wad-duha wal-'adiyati wat-tini wal-'adiyati wal-'asr wadannan sune wadanda Allah ya bude su da rantsuwa kuma mun ce Allah ba shi da doka a kansa yayi rantsuwa da abubuwa guda uku a cikin al-Qur'ani na farko ya rantse da kansa na biyu ya rantse da halittunsa na uku ya rantse da sifofinsa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sura Allah ya rantse da wani abu wanda ba rantse da irinsa a baya ba sai dai juz'insa kamar su wallayli juz'i ne na zamani irin su wannahari juz'i ne na zamani irin su wadduha duk waɗannan juz'i ne na zamani to sai Allah anan yace wal asr Allah ta'ala ya rantse da lokaci ko ya rantse da zamani ya rantse da lokaci ya rantse da zamani mun ce rantsuwa tana buƙatar rukunai guda hudu ko biyar na farko al-muqsimu wanda zai yi rantsuwa na biyu al-muqsamu bihi abinda za a yi rantsuwa da shi na uku al-muqsamu alaihi jawabin rantsuwa din kenan sannan na hudu al-muqsamu lahu wanda za a wa rantsuwa sannan na biyar adatul qasmi abinda aka yi amfani da shi wajen rantsuwar ko wallahi ko tallahi ko billahi sai Allah ta'ala ya ce wal asri Allah ya rantse da zamani wasu malaman Abdullah bin Abbas da Zaid bin Aslam da malam Farra da malam Ibn Qutayba suka ce anan Allah ya rantse da zamani ne duka tun daga farkon duniya har ƙarshen ta saboda abubuwan mamaki da ke faruwa a cikin zamani abubuwan mamaki da suke faruwa da canje-canje da juye-juye da motsi da kaiwa da dawowa da mutuwa da rasuwa da rasuwa da bakin ciki da farin ciki da jin daɗi da wahala da yadda rayuwa take ta gudana to wannan Allah ya rantsuwa ne da dukkan zamani fadin sa gabaki daya wasu malaman suka ce Allah subhanahu wataala ya rantse da lokacin al'asr ne wato kamar misu salatu al'asr to wannan lokacin saboda sallan la'asar ita ce kamar daga ita sai rana ta fadi daga ita sai faduwar rana to zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da la'asar domin mu muke gab da tashin alkiyama don haka mun yi daidai da wannan sannan kuma suka ce Allah ya rantse da wannan lokaci saboda muhimmancin sa kamar in kaga al-nuru yayi kaga magariba ta garrabo kaga rana tana karkata za ta fadi to nuni ake maka cewa kai ma ka kusa karkata ta fadi to haka yayi kama da dan adam idan karshen rayuwar sa yazo kuma yayi kama da tashin alkiyama wanda take daf da karewa ikitarabatu sa'atu wan shaqqal qamar ikitaraba lin nas hisabuhum ata amrullahi fala tasta'jiluhu azfatul azfa da ka daf muke da tashin alkiyama dan wasu suka ce a Allah ya rantse ne da rayuwar manzon Allah zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ranar haihuwarsa zuwa mutuwarsa sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma amfanin sa ga dukkan mutanen duniya da aljanu sannan na uku suka ce a Allah ya rantse ne da iya lokacin da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi daga ranar da aka fara masa wahayi a cikin kogon Hira zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsa tsawon shekara 20 din nan da uku to su ne Allah subhanahu wataala ya rantse da su domin waɗannan shekaru 23 da aka yi ana saukar da alqur'ani anan ne aka canza duniya baki ɗayanta aka mayar da mutane suka koma kan musulunci bayan da suna kafirai suka dawo kan tauhidi bayan da suna shirka suka dawo kan sunna bayan da suna bid'a suka dawo kan ilimi bayan da suna jahilci suka dawo kan adalci bayan da suna zalunci suka dawo kan gaskiya bayan da suna kan ƙarya suka dawo kan siratul mustaqim bayan da suna kan wani tafarki da ba wannan ba ba suka ce da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse wasu malaman kuma kamar malam Zamakshari a cikin Kashaf yake cewa shi a gurin sa wannan rantsuwa Allah ya yi ta ne da lokacin la'asar yace aqasama bi salatul asr li qabliha Allah ya rantse ne da sallar la'asar anan saboda darajarta bi dalili qawlihi ta'ala was salatul wusta saboda Allah ya ce da sallah mafi daraja ita ce sallar la'asar wanda ya tabbata a hadisi man fatatul asr fa ka'annama usira ahluhu wanda duk sallar la'asar ta tsere masa bai yi ta a jam'i ba ko ya bari rana ta fadi da yi la'asar ba to kamar yayi asarar dukiyarsa ne da iyalansa baki daya a hadisin Bukhari da Muslim kamar wato ka zo gida ne ka tara an yi gobara iyalanka duka sun kone dukiyarka duka ta babbace to shi yasa Allah ya rantse da wannan sannan kuma malam Ibn Kathir yace al-asaru az-zamanu allazi yaqa'u fihi harakatu bani adam zamanin da motsi da kai komo da zurga zurga ta dan adam take kasancewa min khairin wa sharri na alheri da waninsa malik ya ce to daga zaid bin aslam yace huwa al-ashi yana nufin yammaci to wannan shine kenan bayan biyu ko dai ya zama an rantse da zamani gaba daya ko kuma ya zama an rantse da shashin zamani wanda suka ce an rantse da shashin zamani to sun kawo maganganu da dama wani ya ce a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya wani ya ce a iya shekaru 23 da ana tsokan masa da wahayi wani ya ce a daga aiko shi har zuwa tashin alkiyama wani ya ce a lokacin da daga faduwar rana daga la'asar zuwa faduwar rana wani ya ce a ita kanta sallar la'asar din shi Allah subhanahu wataala ya rantse da ita to za mu iya cewa waɗannan abubuwan duka sun shiga ciki don babu cin karo tunda al'asar ya zo mutlaq komai zai iya shiga ciki wanda yake na zamanin na lokacin na yanayin na gurin innal insana wannan shine jawabul qasam innal insana lafi khusrin tabbas mutum yana cikin asara inna kun ga Allah ya amfani da inna bayan rantsuwa fa a baya an sa wawul qasam sannan amfani da inna harfu tawkidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara inna al insana al-insana da ke cikin al insan al-istidrak al jins yadda ake gane ta in ka cire ta ka sa kullu sai kaga sun yi daidai in ka ce inna kullu insanin lafi khusr to sai kaga da al-in da kullu din duk ma'anar su ta zo daya wannan ita ce ake kira istidrak al jins wato dukkan dangoji da nau'o'i na mutane sun shiga ciki sannan ce lafi khusr yana ciki wato ita asara ciki ake shiga saboda mutum ya nitse ba ce ala kusurin ba sai aka ce lafi kusurin yana cikin tadewa yana cikin asara khasirar dunya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin wannan ce tadewa tabbatacciya illa sai Allah ya ce sai dai to mutum in ba shari'a in ba addini to sababbe ne a duk inda yake kuma da irin wannan fadiwa Allah ya siffanta shi a cikin alqur'ani kisa muka ce al insanu bila imanin wa amalin salih idan mutum ba imani ba aiki na kwarai to da shi da dabba layin su daya in kyau kake takama da shi dawun su shi ko wanka ma baya yi ba ya shafa mai in katon jiki kake bukata ga jiwa nan in karfi ne ga zaki nan ga damuka nan to da ka duk wata siffa da zaka dauka a matsayin na naman ka nama to a cikin dabbobin akwai wanda yake da ƙarfi yake da nama wanda ya fika da abinda kawai ka gagara kafi bil imani wa taqwa wal amal salih kai rinjaye ne kai mutum da waɗannan abubuwan guda uku da haka wani malami yake cewa al insanu shi mutum jasadun wa ruhun wa aqalun gangar jiki ne da rai da hankali to sai Allah ta'ala ya ga mana jasaduhu min al-ardi jiza'uhu min al-ardi marji'uhu ila al-ardi dangar jikinsa daga ƙasa aka kira ta abincin da yake ci daga ƙasa yake fitowa makomar dangar jikin cikin ƙasa za a mai da ita sannan daga cikin ƙasa za a fito da ita karo na biyu shi kuma rai mansha'uhu min as-sama jiza'uhu min as-sama marji'uhu ila as-sama shi kuma rai daga sama aka kero shi sannan an cire shi sama za a yi da shi sannan kuma in an tashi dawo da shi daga saman nan za a dawo da shi sannan abincin da rai yake bukata na imani da yarda da Allah to daga sama ake saukawa shi ne wahayi saboda haka jiya nake gani wasu masana harkokin science sun yi bincike sun gano wai za a sake rayuwa bayan an mutu al'ana muka yi da wannan wata yanzu aka ga bincike cewa an gano wani abu yana tashi daga jikin mutum kuma da yiwuwan abin zai dawo ya sake shiga jiki a sake tashi muka ce to sai yanzu lallai kun makara ai mutumi muka gano wannan idan ka Allah ta'ala ya siffanta mana al-insan a gurare 14 a cikin al-Qur'ani da siffofi daban-daban waɗanda suke nuna rauninsa ya siffanta shi da da'afi da rauni ya siffanta shi bil ajala da gaggawa ko tauri ya siffanta shi bil hala da zani ya siffanta shi bil ya'a da tsammani ya siffanta shi bil bukhli da ruwa ya siffanta shi da ikrar da yaudaruwa ya siffanta shi da kulli da zalunci ya siffanta shi da jahali da zalunci ya siffanta shi da wato hukuma ya siffanta shi da aljadal jayayya ya siffanta shi da dubiyan wato wuta gona da iri ya siffanta shi da kanur wato ne butulci ya siffanta shi da kufran ne yawan kafirci ya siffanta shi da kufuru a wannan gurin to duk waɗannan abubuwan illal ladina amanu duk wata siffa mummuna abinda yake goje ta shine imani wal amalu salih da kuma aiki na kwarai da haka da imani da aiki na kwarai dan adam yake samun daraja wa khuliqal insanu da'ifa wa idha al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula inna al insana khuliqa halu'a ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور وكان الإنسان قتورا يا أيها الإنسان ما جرك بربك الكريم إن الإنسان لظلوم كفار وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كلا إن الإنسان ليطغى إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لفي خسر سنة قرى رقوم شاهده دع الله سبحانه وتعالى سبحانه تقال أدم دواتو تائي واتيكي إلا الذين آمنوا فاشيه واندى يهد سبحانه وداهده دع تكم متانيك وبايا تكم أثارا إلا الذين آمنوا فاشيه سيدي سيكما الذين آمنوا وأند سكي إيماني imani shine babban madara shine babban aiki na tsira wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma wanda duk yayi imani yayi aiki na kwarai alhalin yana da imani illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai fa ulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasanat fa amma man taba وآمن وعمل صالحا فاتى ان يكون من المفلحين سي وند يي ايكي نا قراي تو شي ني ake sa masa ran wannan to Allah ta'ala kamar da muka fada a baya yayi ta hada imani da aiki na kwarai a cikin sharhul aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya sharhi da yazo maganan imani sai cewa imani a tsagwaran harshen Larabci mafi yawan mutane suna faranta shi da ma'anar tasdiq gaskatawa da yadda da amincewa ita to amma akwai ƙari a kai al-iqraru wal-i'tirafu shine ƙarin kalmomin da ake akan kalmar tasdiqu in kace at-tasdiqu wal-iqraru wal-i'tirafu wato sai ba a cewa kai imani da abu dan kai ka gaskata shi kawai a'a imani ya hada da zuciyarka ta gamsu sannan bakinka ya fada sannan gabanka sun aikata to abinda kai imani da shi uku ne yake samun guri sai ya samu gurbi a zuciyarka sai ya samu furtawa da bakinka sai kuma ka aikata hakan da gabanka dan haka wannan yayi daidai da aqidar ahlus sunna wal jamaa cewa al-iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun fil jinan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siya imani shine abinda ya karsu a zuciyarka ka gamsu daidai ne sannan kuma imani shine abinda ka yarda ka fada da bakinka da dadin ranka da amincewarka da yardarka sannan shine abinda ka tashi ka aikata shi da gabanka bisa gamsuwa da yarda da haka imani sai ya hada wannan da haka yake cewa ta'rifin imani shine al-iqraru wa al-i'tirafu al-mustalzim lil qabul min akhbari wal iz'an lil ahkam al qabul lil akhbar wal iz'an lil ahkam ashe imani abu dini yadda cewa duk wani labari da Allah ya bayar sawa'ul labarin nan ya shafe shi ko ya shafi halittarsa shin labarin nan ya wuce ko ana yi ko zai zo gaba ka yadda wannan labarin tunda dai Allah ne ya bada shi ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada shi ya inganta hadisi ya fa'a to wannan labarin gaskiya ne dan bisa dani duk wani hukunci da ya tabbata Allah yayi ko ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hukuncin adalci ne tsabarsa ka ne kauya fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima anan aka ce Allah ya kasa mutane uku fala warabbika la yu'minuna duk imani ba ita hatta yuhakkimuka na farko a mai da manzon Allah da hukunci duk wanda yake bukatan ya san yadda zai bautawa Allah a cikin aqidarsa yadda zai bautawa Allah a cikin ibadarsa yadda zai bautawa Allah a cikin mu'amalarsa yadda zai bautawa Allah a cikin mu'amalarsa da halayensa to yaje manzon Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farjuhu ila Allah wal rasul إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ذات جملة بقات الإيراء يقول من ذر الله وإن تئئوه تحسن ذا حكا وانا شيء وتتسبيق الأخبار ذاكما يجاسوا حكمت الله عادل فيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام ومن شين واتو متاكم فرقو إلا الذين آمنوا ذاك إيماني تنم شين يرجع دقمسوا دلابارا الله أمتعين جسيا دقون توقن تن الله أمتعين عادل شي فننكما واتو إيماني ينا دا أصول واتو توشو جداشدا yana da kuma rassa guda 70 da ɗan kai ko 60 da ɗan kai al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa sharrihi imani da Allah ya tattaro abu hudu an tu'mina bi wujudihi wa an tu'mina bi rububiyyatihi wa an tu'mina bi uluhiyyatihi wa an tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi kai yadda Allah saman mene ka yadda Allah shi kadai yayi halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta shi kadai ya tantance bauta shine abun kadaitawa a cikin sunayensa da sifofinsa wanda suka zo a cikin alqur'ani ko suka tabbata a cikin ingantattun hadisi wannan shine imani da Allah imani da mala'ikun Allah mala'iku Allah ne kadai ya sanya su kuma su halitta ne da aka yi su daga haske ko bu taba yin sabo ba yusabbihuna al-laila wan nahara la yasrun عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في سادة أموتسكة ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون في الزمن كأش بافتا هو لشي أيكم تتقروا باشيك سعبا شتالي وايتي ملائكة جبريل من سوكد وحي ومن كان أدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله هو لك شي أيكم سيزود وحي mala'ika israfilu yayi buta mika'ilu mai kula da ruwa da iska da sauransu akwai munkar da nakir masu tambayan kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka da sauran mala'ikun da Allah ya kama sunansu irin su maliku mai tsaron wuta da sauransu da ko mala'ikun da kawai sunansu mala'iku ba mu san wani suna da suka bambanta da shi ba sai dai mala'iku irin su malakul mauti wasu kan ce azra'ilu amma sunansa malakul mauti haka qur'ani ya kira shi قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وان دعك وكتا اكرايكم كشيدا يتزوى يتوكا سوداك ملائكم الله باسد اياكا حديث ياتب بكا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي تم تنا رفقي سودا با اند ذاك ساقن ياتن كفاكي اكوى ملائكا اقول سودا تاكي كما اند ملائكو اكوى وان دعكي لاكي كرا البيت المعمور kullum mala'ika 70 yake shiga yayin bauta an suka fita ba sa dawowa har abada gobe ma 70 jibo ma 70 za ta 70 haddin dindin fitar ila ma sha Allah daga ina suke tafiya halittar Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yakul lahu kun fayakun saka halittun Allah ne masu daraja zaka kai imani da samuwarsu da amanarsu da gaskiyarsu da cewa ba mata bane sannan ba sa sabawa Allah abin da yake sa suke yi sannan ba karkashin kulawa kowa ko tsarrufin kowa suke ba sai Allah subhanahu wataala imani da tsafan Allah ba mu san iyakar tsafan da Allah ya saukar ba zaka mun yi imani da su a dunkule waɗanda kuma aka kama mana sunan su akwai at-taura akwai injila akwai zabura akwai qur'ani akwai sura ibrahim wa musa domin yadda da su cewa dukkan su safan Allah ne Allah ya saukar da su daga sama akan annabawan da ya ambata labarin cikin su gaskiya ne hukunci cikin su adalci ne amma al-qur'ani da yazo daga karshe ya shafe hukuncin su sai tauhidin da ke ciki na bauta Allah shi kadai wannan baya canzawa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma da tsarin shari'ar su da tsarin gudanarwar su amma tauhidi baya canzawa kowace annabi sai yake ubudullaha malakum min ilahin ghayruhu ku bauta wa Allah ba ku da wanda ya tantance bauta da gaskiya ce shi fattaqullaha wa ati'uni wannan baya canzawa ku ji tsoron Allah ku bi ni in nuna muku yadda abinda Allah yake so a yi da abinda yake so a bari wannan baya canzawa akan dukkan annaba akan dukkan wato tafar Allah sannan na hudu ne imani da annabawan Allah annabi ya zo a hadisi wanda Sheikh Albani ya inganta shi cewa annabi 124 amma kun ga duk mu san su ba wanda muka sani a cikin manzanni an faɗa 313 amma Qur'ani ya kama 25 wanda aka yi ittifaki akan annabtarsu 25 waɗannan 25 su ne waɗanda Al-Qur'ani ya faɗa a ciki aka ware 5 aka ce waɗannan 5 sune ulul azmi min ar-rusul wa idha akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam da ka waɗannan 5 sune waɗanda ake so mutun yayi jirasa akan ya fahimci yadda suka yi zirga-zirga da wahalhalu da suka sha wajen isar da sakon Allah da nasarori da matsaloli da abin da ya faru da al'umman su wanda Nuhu shine farko annabi Nuhu Allah ya kama sunansa sau 43 ya shekara 250 yana wa'azi amma Allah ya ce fa ma amana ma'ahu illa qalil wanda suka yadda da shi ɗan kaɗan ne annabi Ibrahim an kama sunansa sau 69 cikin Al-Qur'ani ya sha gwagwarmaya da masu bautar wata da masu bautar rana da masu bautar taurari da masu bautar gunki da ma wanda ya da abu shi ne Allah aka je aka yi munazara annabi Ibrahim ya kade shi har a ƙarshe suka yi majojaba su jefa shi a wuta Allah ya ce ya naru ke wuta kuni bardan su zama mai sanyi wa salaman da aminci ala Ibrahim a bisa annabi Ibrahim da haka Allah ya hana wuta ta ƙona annabi Ibrahim alayhi salatu wa salam to sannan sai annabi Musa annabi Musa Allah ya kama sunansa sau 136 cikin Al-Qur'ani wannan annabi ya sha gwagwarmaya da Fir'auna kuma Fir'auna an kama sunansa sau 74 an sha ɗauki ba daɗi akwai wanda ya rubutu na doktora ɗinsa wato risala ya gabatar ta neman a bashi doctor ya yi nazari akan Fir'auna wato in ka karanta abin za ka ga Fir'auna tsirara duk dabarun Fir'auna wanda aka yi ta faɗa a surori daban-daban ya haɗa ayoyin kabburi guda ya yi bincike ya yi nazari ya faɗi ƙwaƙwalwar Fir'auna tunanin Fir'auna wayan Fir'auna makircin Fir'auna zagon ƙasar Fir'auna maƙarƙashiyar Fir'auna wato buga tunanin Fir'auna wato iya mulkin Fir'auna na kama karya barazanar Fir'auna cika bakin Fir'auna ya faɗa wa inna la jami'un hazirun mu dinnan abun gudu ne ka gani wa innahum lana lagha'izun kun kasa mana rai eh an kifa ta mu wallahi da sauran su alaysa li mulku misra kai ba ni ne sarki ba ni ne na ci zabe ba ni aka jefa qur'a ba kuma in ya haujuro ya fi kowa dan siyasa iya kance da sukan abokin gaba alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun ba kwa ganin ruwan garin nan duni na muku yarin ake samu ruwa ba kwa gani ku makafi amma ana khairu min hadha alladhi huwa mahin yanzu ne fa alheri ko wannan wulakantacce ranan wuta ke wala yatabi din bai ma iya magana ba ba shi da wayewa ba dan burni ba walaula unti alai asratun min zahab dan ba turo masa da wato kambi irin na galba aw ja'a ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin ko mala'iku sarakush fastakhaffa qawmuhu ya nasara kan qawalan mutanansa fa qa'u suka ji shi Allah yace innahu kanu qawman fasiqin duk an masa hukuncin fasikai mabiyan Fir'auna yace to har yanzu masu mulki suna amfani da kwakwalwa da tunani da ideology da fahimta irin ta Fir'auna da tsarin mulki irin na Fir'auna sai Allah ya tawaye mata Fir'auna don Fir'auna ba zai kare ba za a ita Fir'auna sai dai kowa da irin Fir'aunancin sa wani rabin Fir'auna wani katan Fir'auna wani ma ya zo yake Fir'auna ma mun za a yi Fir'auna to da ka inna Fir'auna ala fil ard Fir'auna ya samu daukaka a banka waj'al ahliha shi'an ya kasa mutane kashi kashi yastaqifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum أولئك يسأل إن فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين كتب يد الله كفقاته وسبب هكا أن موسى كرنت تاريخ سيفهمت دقور ميادة وتبادئي لفتونا فتودا أكيد فرعون يا إسد كانوا بلي سنع النبي إيسا وأنه كمشي هل الأمر أنت يكون قواما يبهي المدي أنت سوسك بقوايا الدنيا amma kuma duk matsayin su ba akan abin da ya dora su cike ba masu da awar cewa Annabi Isa dan Allah ne wanda Annabi Isa da kansa ya tabbata shi ba dan Allah bane kuma kwanan nan an yi bincike an gano ta tsohuwar at-taura tsohuwa cikin wata ta fi shekara 2500 kai suka ce a Misra a ciki an ga a rubuce cewa Annabi Isa ce shi ba dan Allah bane kuma UNESCO ita ta yada wannan at-taura wacce aka ga wannan rubutu da ainihin asalin yaren da aka saukar da ita inda wannan ya isa abin mamaki da aka kenan imani da aiki na ƙwarai a haɗe suke sannan imani da manzannin Allah imani da safar Allah imani da ranar lahira ranar lahira abubuwa ne da yawa akwai mutuwa akwai tambayan kabari akwai tashi akwai taruwa akwai hisabi akwai kiteli akwai mizani akwai sirati akwai wuta akwai aljanna gidan karshe kenan duk wannan yana ciki sannan imani da kaddara abinda Allah ya kaddara zai same mu mai dadi da mara dadi wannan sai ya faru amma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin amma mun yadda duk abin da zai faru Allah ya san shi ya rubuta shi ya halitta shi kuma ya ga dama duk abin da kaga ya faru to yana karkashin ganin daman Allah kuma komai halittar Allah ne subhanahu wa ta'ala shine illa allazina amanu wa amilus salihati wato wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah ya ce bashirul ladina amanu wa amilus salihati an lahum jannati kai bishara ga wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suna da aljanna kuma to allazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to ga yan aljanna ne إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم كنا أن أنت في إيمان سن أيكي نقري أكش سن إيدا صلى سن بعد الزكاة كما كنا إيمان دا أيكي نقري دا إيدا صلى دا زكاة دا بمبان أما دا أبو قداني والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات وأن سكي إيمان سكي أيكي نقري الله يتبع متاسع الجنة فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم wanda ku suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah zai cika musu aikin su wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim Allah ya alƙawari ga wanda suka yi imani suka ji da aiki na ƙwarai suna da lada mai girma yajzi allazina amanu wa amilus salihati bil qist domin Allah ya takawa wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai da adalci allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ma dalla da su إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai mu ba ma tozar ta aikin wanda suka kyauta ta aiki min allazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai aljannatu rizqu ta tabbata a gare su min allazina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahman wajha wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah zai sa musu kauna inna allaha yudkhilu allazina amanu wa amilus salihati jannatin فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم ونقول لهم مغفرة وأجر كبير ونقول لهم أجر غير ممنون ونقول أولئك هم خير البرية هذا شيء أيتي ده إيماني حدثك إذا أرم أن حدثوا أكا شيء إيماني ده أيتي نقري تو إيماني ياشا فأيوك الزوشي سننكما عمل الصالح ياشا فأيتم باكي ده قفي إذا كما أرباسوا an hada su to duk inda amalu salih yazo imani ya shiga kamar da duk inda imani yazo amalu salih ya shiga a hada su wa tawasau bil haqq suka yi wasiya da bin gaskiya ita bi tauhid wal qur'an wa ittiba'ir rasul gaskiya shine kace abu abu abautawa Allah shi kadai domin Allah ya kira kansa gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah shine gaskiya wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil duk abin da kuke kira ba Allah ba aikin banza ne sannan Allah ya kira wa manzon Allah gaskiya wa shahidu anna ar-rasula haq kuka sheda manzon Allah gaskiya ne ya kira qur'ani gaskiya wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq mutananka sun qaryata shi gaskiya ne qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa to da haka qur'ani gaskiya ne Allah gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne musulunci gaskiya ne da ka rayuwar mu gaba ɗaya ta zama gaskiya kuma malai ce tauhidi da qur'ani da bin manzon Allah shine wasiya da bin gaskiya da kuma wasiya mai gaskiya a mu'amalar mu ni gaskiya a aqidar mu ni gaskiya a ibadar mu ni gaskiya a halayen mu ni gaskiya a rayuwar mu gaba ɗaya tsakaninka da matarka tsakaninka da abokanka a siyasa a tattalin arziki a shugabanci a ilimi a rayuwa dukan saka gaskiya domin ba a cewa gaskiyarka ta kare sai dai a ce ƙaryarka ta kare ƙaryarka ta sha ƙarya ƙarya fure take ba ta ƴaƴa mai ƙarya ko a ruwa gumi yake ramin ƙarya ƙurarre ne mai ƙarya dan wuta ƙarya zagin Allah har ma ce a tsina uwan mai ƙarya ƙarya ta sha ƙarya kenan to da haka mu rabu da ƙarya ƙarya ba ta biyan bukata sai dai ta tona mutum a fili watawasau bisabari kuma suka yi wa juna wasiya da yin hakuri ibnu qayyim ya wallafa littafi wanda ya kira shi abinnan uddatu sabirina wa zakhiratu shakirina malamai suka wallafa littafi wai wanda aka bashi ya ci ya gode shi ya fi wanda aka hana shi ya hakuri ko ko wanda aka hana shi ya hakuri ya fi wanda ya ce shi ya gode na'am wanda aka bashi yayi godiya da wanda aka hana shi yayi hakuri wanne yafi daraja na'am wanda aka hana shi yayi hakuri yafi wanda aka bashi ya gode to ai ce wala tajidu aktharuhum shakirin mafi yawan su ba su da godiya wa qalilun min ibadiyash shakur qalilan ma tashkuruna walakin aktharun nasi la yashkuruna Allah ce ba ku ba mu da godiya. Shaytan ma yace ba za ka same su masu godiya ba. So da haka amma mu'mini shi ya bin yake hadawa. Ajaban li amri mu'min. Ai ajabtu ajaban masdar ne mu'akkad li abinna mu'akkad li abinna mahzuf. Ajabtu ajaban ina mamaki mamaki li amri mu'min. إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابه الضراء صبر فكان خيرا له شمومني واتو كمقرا ويكي إن يفاء جباني حقاً جداً يفاء جباني إن يجد أي شيء الحمد لله إن يرسى أي شيء الحمد لله إن يسام الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إن يرسى الحمد لله على كل حال ba za ka ga yana ta samun matsala saboda babu ba ko yana ta shan kunu yana bata rai to as-sabr iri uku ne akwai as-sabr ala ta'atillah abinda Allah ya samu ne din nan sai da hakuri yake yiwa akwai as-sabr an mu'asiyatillah abinda Allah ya hana sai da hakuri sai akwai as-sabr ala al-masa'ib al-mu'lima ko al-aqdar al-mu'lima wato abinda Allah ya kaddara mana mai radadi mutuwa ce asara dukiya waye duka waɗannan wa bashir sabirin sai Allah ta'ala yake wa tawasau kun ga tawasau tafa'al ne tafa'ala ya tafa'al tafa'ulan kowa yi wa kowa kai mun ummata amma ina ne da aiki na ƙarai na kan mu kai kadai amma wasiya da bin gaskiya sai Allah ya kashi da sigar mufa'ala tawasau tafa'ala ya tafa'al tafa'ulan kai mun ne maka kai mun wasiya mun gaskiya maka wasiya ka mun gaskiya kai mun wasiya in yi hakuri in maka wasiya kai hakuri to hakurin nan da gaskiya din nan sune mabubbugan rayuwa mai kyau duk rayuwar da ba a gina ta akan hakuri ba to wannan rayuwar ba ta da kyau haka duk rayuwar da ba a gina ta akan gaskiya ba to wannan rayuwa din ba ta da kyau haka wannan sura kenan al-imamu shafi'i yayi gaskiya da yace law tadabbara an-nasu hadhihi sura lawati'atkum da mutane za su tsaya su kalli wannan sura da kyau illal ladina amanu fati wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki na kwarai wa tawasaw bil haqqi suka yi majunan su wasiya da bin gaskiya shine bauta wa Allah shi kadai da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin alqur'ani da kuma yin musulunci wa tawasaw bis sabri suka yi majunan su wasiya da ayi hakuri an Allah yace ayi ayi hakuri ayi in Allah yace a bari ayi hakuri a bari idan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya hukuncin sa kan mu mu karbi wannan hukuncin hannu biyu mu yadda cewa daga Allah ne shi yasa wannan yake cewa abinda ibnu qayyim ya faɗa cikin littafin sa da yawa sharhi na al-kalimut tayyib ya masa sharhi a cikin farkon littafin yake cewa in Allah ya azurta ka da abu uku to ka gama samun moriya in an baka ka gode in an hana ka kai hakuri in kayi laifi kai istighfari kenan rayuwa fa in an baka ka gode in an hana ka kai hakuri in kai kuskure ka ce Allah na shi ba to in ka samu abu uku nan to ka gama cikin rayuwa na'am
bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatin humaza alladhi jama'a malan wa 'addada يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمل ممجدة
لتعفن ده مكو بياننا فنادول وقاشي ايسو وانا كينا فنادول كان علاج الذنوب وانا مباوية انسان كينا شيء لا تشاوى علاج الذنوب yana magana ne akan zinubai da kurakuran da muke aikatawa yadda aka yi akwai dan sat da yake ciki kuma kamar da nayi bayani da kissar yadda lissafin ya zo daga hannun wannan baiwa Allah Hajiya Asma'u wacce Allah ya mata rasuwa bayan ta zo da wannan lissafi to shine aka fassara shi abinda lissafi yake cewa shafin farko sako zuwa ga wanda yake cikin tsananin zunubai sako ga wanda laifuka da zunubai suka dunniyar da shi sako zuwa ga wanda musifa da bala'i suka wahalar da shi sako zuwa ga wanda baƙin ciki da damuwa suka kewaye shi sako zuwa ga wanda ƙasa ta yi masa kunci duk da yarwarka sako zuwa ga wanda ransa ya masa kunci saboda abin da ya aikata na zunubi sako zuwa ga dukkan mai neman rabauta da hakika sai dai kash bai same ta ba sako zuwa ga wanda aka kunya aka kunta ta arzikinsa sako zuwa ga wanda ya burin samun da amma kuma sai dai bai samu biyan bukatar sa ba sako zuwa ga wanda cututtuka suka raunana shi tsawon shekaru duk ga duk wanda ya samu kansa cikin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa to ga mafita ta samu kuma ga magunguna ga waɗannan abubuwa wannan littafi sadaukarwa ne ga Hajiya Asma'u Mustafa wacce ta rasu ranar 10 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1333 bayan hijira wanda ya zo daidai da 2 ga watan Afrilu 2012 Allah ji ƙanta da rahama ya kai mata ladan shi istighfari shine maganin zunubi na farko shine neman gafara Allah madaukakin sarki ya ce nace da su ku nemi gafarar ubangijinku lalle shi ne yawan gafara ne zai aiko da girgije a kanku yana mai yawan malalar da ruwa sannan kuma ya daɗa hanyoyin dukiya da ƴaƴa kuma ya sanya muku gonaki kuma ya sanya muku fadamu a garuruwanku suratul Nuh aya ta 10-12 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi istighfari Allah zai yi masa dukkan bakin ciki kuma zai sa masa mafita ga dukkan kunci kuma Allah zai azurta shi ta inda baya zato Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da tarihi ingantacce ya kuza da sibobin istighfari da suka tabbata a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Na farko akwai astaghfirullah, kawai sai ka faɗa wannan ina neman gafara Allah. Akwai astaghfirullah, akwai Allahumma ghfirli, ya Allah kai min gafara. Akwai rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya Allah mahallicina kai min gafara, ka karɓi tuba a gare ni, lalle kai ne mai karɓar tuba kuma mai rahama. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi, ina neman gafara Allah wanda babu ambatawa da ta cancanta da gaskiya sai rayayye madawwami, ina tuba zuwa gare shi. Abu Dawud rawaito malam Albani ya inganta wannan hadisi, sai subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, sarki ya tabbata ga Allah haɗe da godiyarsa ina neman gafararsa kuma ina tuba zuwa gare shi. Muslim ya rawaito wannan. Sai sayyidu istighfari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'aduka mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wannan shine sigogi da lafuzza mabambantan juna da suke babu irin wannan ma'ana, babu laifi wajen yin su, sai dai abinda aka fito abinda ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan halaye da lokuta da aka fitan yin istighfari a ciki, a nan an yi bayanin lokuta kana istighfari daidai lokacin yin sahur kafin faɗuwa alfijir, kafin fitowa alfijir, addu'a yayin tashi daga gurin zama, ita ma akwai istighfari a cikinta. Ko akwai neman gafara ga matattu, akwai kuma fa'idoji da raɓasa da falalar istighfari. Shi istighfari in ka yi shi to ka bi umarnin Allah. Shi istighfari yana daga sababin arziki. Shi istighfari sababi ne na shiga aljanna. Shi istighfari sababi ne na gafarar zunubi da kuma kankare kurakurai. Kada istighfari sababi ne na ɗaukakar darajar mutum bayan mutuwa. Istighfari yana kare uquba da azaba kafin faruwarta. Istighfari yana tsarkake zuciya. Yin istighfari sababi ne na samun haihuwa, sababi ne na morewa da lafiya da ƙarfi da sauransu. Waɗannan abubuwa tara kenan daga cikin fa'idodin istighfari. Sai maganganun magabata na ƙwarai game da istighfari. Sannan sai daga cikin istoshin istighfari an kawo ƙissa ta farko, akwai ƙissa ta biyu, akwai ƙissa ta uku, akwai ƙissa ta hudu, akwai alƙawarin Allah da yawa masu istighfari. Akwai yaku bayina wani hadisi da ya kudishi aka fassara. To har ya zuwa ƙarshe wannan shine littafin. Abinda za a yanzu da mun gama karatu, kowa ya zauna inda yake, kowa zai samu kwaci har ka motsa daga inda kake. Zan gaya in hizba duk wanda ya motsi daga inda yake ka a bashi kwaci. Da abinda aka iya samu kwafi dubu biyu aka samu, sai da aka in akwai wanda ya gani kuma akwai bukata a sake, musamman a wannan zamani da muke ciki na laifuffuka da kurakurai da rashin tuba daga zunubai, yana cikin manyan matsalolinmu. Wannan sura ita ce sura ta 104, tana da ayoyi tara, kuma an saukar da ita ne a Makka. Tana kunshe da bayani akan abubuwa da suka faru ko suke faruwa na ɗabi'o'i da halaye munana. Da haka za mu jinkirta tafsirin wannan sura zuwa gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala, domin akwai wasu mugayen halaye irin su humaza, lumaza, allazi jama'a malan mu'addada, sai magana ai magana akan yadda ake tara kuɗi da yadda ake ɓoye su, da kuma ɗabi'o'i da siffofin marowata, da yadda za a yi amfani da kuɗi, da inda kuɗi ya zo a cikin Alƙur'ani, da kuma inda Allah ya haɗa kuɗi da iyali, da yadda aka haɗa kuɗi da asara, da yadda aka haɗa kuɗi da riba, da masu kuɗin da kuɗi ya halakar da su, da masu kuɗin da kuma rashin kuɗi ya halakar da su, ko rashin sarrafa kuɗi yadda ya dace ya halakar da su, da alaƙar ɗan adam da kuɗi, da yadda kuma kuɗi suke amfani ko suke cutarwa, da kuma wajibcin a tafi a nemo kuɗi don a zo a taimaki addinin Allah. Wannan assalamu alaikum malam shin mata masu yin kitson attachment da wadanda ake wa menene matsayin su a shari'ar musulunci akwai littafi da wani ya wallafa wanda insha Allah za mu samu lokaci tagayyuru khalqillah ya kawo bayani game da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka la'anci wacce ta kara gashi da wacce ta kara mata da wacce ta nema kara mata da wacce ta kara mana hadisi yana da kissa kissar sa shine wata mata ce wacce za ta aurar da yarta amma ciwo ya samu yar gashin ta ya zube sai take ga shi kuma mijin yana son gashi don kada samu matsala shine ta nemi izini a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wa yarta karin gashin da ba naka ba domin ka shiga ɗakin mijinta da gashi wannan abu shi ake kira zuru shi ake kira kuma wato zur kaulu zur shi ake kira kuma gishu domin ba ta da gashin kuma mijin bai san ba ta da gashin ba ake so a nemo wani gashin a tsora mata a kai sai a kitse shi da nata sai ta shiga gidan miji da gashi wannan ita ce annabi ya ce Allah ya tsine wa mai karawa da wacce ta nema kara mata amma mace ka auro ta dama can ba ta da gashi ko kuma tana da gashin sai ya zube ko kuma daga cikin abin da ke burge ka a game da ita gashin kanta saboda haka sai ka nemo mata gashi na roba ko gashi na zare kace ki dinga sa wannan akan ki kina kwalliya da shi don ku burge ni wannan babu laifi amma idan gashin daga jikin wani macen aka ciro shi kamar da yake faruwa yanzu a kasashen India sai mace ta bar gashin ta sai yayi tsawo kusan ya kusa kaiwa bayanta sai ta je a yi mata kwalkwabo a cire gashin sai a sa shi a chemical sai a gyara shi sai a dinga siyarwa irin waɗannan gashin kaga gashin wata ne kallon gashin wata kuma haramun ne sai idan mata ka ta dauko gashin wata ta sa a kanta lokacin da kake kallon gashin nan kana kallon gashin ajnabiya ne saboda haka ka kalli haramun amma idan roba ce wana ka kallon roba idan daga zare aka yi wana ka kallon zare dan mace ka ta sa zare aka dan haka mazhabobin nan guda hudu duk suna da kauli da sharhi akan wannan hadisi cewa in ba ta kace ta sa a gida dan ta maka kwalliya wannan babu laifi amma in bazawara ce ko budurwa ne neman aure kaga in ta kara gashi wata kila ma gashin ya saka aure ta sai ka zo gida ka an cire kuma an ratiya kusa to kaga wata kila ne zama dalilin rabuwa sannan kuma tunda ba ta da gashin tayi dishu tayi kaji'at tayi yaudara ta kuma ja hankalinka da wannan gashin da ba na gaskiya ba wanda wannan ya zama duru wato kashin ƙarya kenan to da ka duk ko ta irin sufa ma da mace za ta yi wanda zai sa daga baya a gano ba sufar ta bace kafin ta yi aure to kada sai wannan akwai abubuwa da dama da malamin ya kawo sun kai 16 akwai rigan nono da ake yi wacce take ita ma da ƙarfi a jikinta ko da nonon mace ya zube in ta sa ta ga kamar bai zube ba akwai wani cikar da ake cewa shi kuma duwawu ne na roba ko mace ta sa akwai kuma wani sika da ake sa a cikin ido akwai kuma wanda ake dora haka akan gashin ido shi ma attachment ne amma akan gashin ido akwai attachment na cikin ido wanda ake so shi sika ce ake dora akan cikin bayar ido kuma ake sa ta to kana so wani abu mai zaiba wani gold kamar zaiba ita gold haka idan mace ta saka sai kaga ta dawo farakal amma ana wanke shi saboda jiya kawo irin waɗannan akwai abubuwan da ake sha akwai abubuwan da ake sawa a jiki duk waɗanda suka dace da shari'a da wanda ba su dace ba da wanda suke zuwa ma a ji a yi musu operation ko su ji a yi musu abin nan plastic surgery a cire wani abu a ƙara wani abu a gyara hanci hancin ta ba ka yake ba ma ya ji a ɗaga shi zama irin na Basira ko na Yahudiya ko kuma na Balaraja da sauran abubuwa da ake yi na ƙare-ƙare da rage-rage a jiki amma asalin halitta ba haka ake ba to nan ma akwai bayani da ya kasa abin kashi uku bincike ne aka yi shi na neman darajar master degree da ka yayi bincike malaman sun duba sun tabbatar binciken sa yayi kyau wanda ya kamata a ce mutum ya samu wannan bincike domin ana yawan tambaya akan maganar ƙarin gashin nan don haka akwai wanda ya halatta ko wanda bai halatta ba bayan aure mace ta yi mijinta kwalliya dama san ba ta da shi ya san wannan da ta sa na kwalliya ne babu laifi musamman in yana ƙara inganci da soyayya auren dan wannan yaga abin nan far ko da san ba na gaskiya bane sai ji dadi a ransa ya ƙara kaunan matar da kanta masu bilishin da dai wato rina gashi ya koma baki menene matsayin sa a musulunci gashi baki a sake mai da shi baki ai ba laifi bane amma gashi fari a mai da shi baki to shine tsuwa kamar tana da furfura ko ta dinga tsinke furfurar tana tsige ta ko kuma ta dinga wato abin din gashin amma mace ta ci wani abu ko ta shawara ko ta shafa wani abu da gashin ta zai ƙara yawa ya ƙara laushi ya ƙara kyau wannan ba shi da wani sako ba wani laifi a cikin sa malamai sun yi bayani kuma da takura ma dan wannan abun fa da shi ake dan abin nan wato upgrading da updating da renovation da sauran abubuwa kuma waɗanda kuke sai da gyara mata sai da gyara dan wannan abin da kuke hana matan ku yi shine na waje suke muku fa su ba su sun kwana din amma shi suke muku sai ku dinga barin na waje kuna fita waje duk karuwai da tsina da fasu kai da fajirai irin wannan suke ga sun dauke wa mata miji wata mata ta haka ta fi ta kurushiya ta fi ta kyau amma ba gyara tana tsani gashin kai ya kwana kaza ba a gyara shi ba ba a yi maka shi irin na an ja shi din nan yana kyalkyali yana walwali yana sheki an gubo shi ta gaba ba ba a yi maka irin waɗannan yan shafe-shafen da waɗannan ɗan abubuwan ba sai ka gane yi a waje tana burge ka saboda haka ku daina matsa musu abinda shari'a ba ta hana ba kaman matar ka taimaka ka ja hankalinka ka zauna a gida ka daina fitowa kana kallon matan mutane ka a yi maka mishiyu da mishiyin jahannama malam kowa halatta na halarci masallacin idi alhali ina jinin haila kwarai kuwa akwai hadisin bukhari da muslim wanda aka rawaito daga musaiba umma atiya take manzon allah ya tura ni in fito da mata har ma amare a cikin ɗakin amarcin su in fito da su da mata masu jinin al'ada su zo ba sallah ba su za su yi ba masu al'ada rumfa za a yi musu su zauna ana sallah suna ji a gama a yi addu'o'i a yi kabbarori a yi huduba a yi addu'a su ma alherin da yake sauka a ranar ya haɗe tare da su wannan shi ne hikima malam ko ya halatta idan aiki ya kai mutum wata ƙasa ya yi aure in zai dawo ya rabu da matar wannan a wani ya bugo min waya ina jin bai wuce a cikin satin nan daga amurka yana yankin atlanta ya je yana new york to shi akwai ƴan ƙasarmu sukan je can domin neman takardar zama a amurka to ba za a baka ba sai kana auren ƴar ƙasa in kana auren ƴar ƙasa takardar ta fi sauƙin samuwa sai mutum ya je su haɗa baki da wata baturiya ko wata baka amma ita ƴar amurka ce sai su je a matsayin matarsa ce su yi tasirce ɗin aure idan suka je sai a process ɗin da ake bi a samu wannan takarda kuma dama wani bai aure ta ba wani kuma ya aure ta amma auren zai mutu ne da zarar ya samu wannan takarda to sai na muku bayani cewa aure wanda shari'a ba ta amince da shi ba akwai annikahu biniyatis talaki akwai kuma nikahul muta'a shi nikahul muta'a aure ne ila ajali aure ne amma a cikin yarjejeniya an samu ranar mutuwa tun kafin a yi shi yana da ranar mutuwa to shi ne auren muta'a mu shari'a ba ta yarda da wannan ba sannan a zuciyarka kai kuma ka auri mace amma da niyyar wata bukata ce in ka gama wannan bukatar zaka sace ta wannan shi malamai sun yi kauli biya kai akwai wanda suka ce haramun ne daga ciki akwai na karanta Sheikh Usaimin a cikin fatawarsa ya ce wannan auren haramun ne amma akwai malaman da suka halatta suka ce ai ta ma mace take yi irin wannan da niyyar ta rabu da kai misali matar da mijinta ya mata saki na uku tana neman wani wawa wanda zai aure ta sai kisan wuta da shi sai kisan gobara da shi kura ka da taganta sai ta fara maka ce ya masoyina ya kaza ya kaza ka shigo ashe shigo wa daddan lokaci ne ita a ranta ta koyi ma sai baka sani ba sai ka shigo tukunna an tare sati daya sai kawai ta fara ta da kayan ba ta ce ni wannan auren fa ni banga ba ka da mutunci wallahi mutum da na aure ka banga alheri ba wannan haka ake aure ba ka da zuciya ashe ma ba ka kiyamun laili ina ga malami ne ashe ba malami ba ne sai ce maka sharri sai ka ta ce ta sai ta koma gidan mijinta to akwai matar da aka yi wannan azabin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mijinta Rifa'a ya sace ta saboda haka sai ta je ta auri wani shi kuma wancan saboda kauna gonarsa ya dauka ma gaba daya bata ana tarewa ana daura aure ita ta fahimci wannan ayat da cewa hatta ta jiha zaujan gairahu ta dauka da an daura shikenan sai ta kashe ta koma gidan mijin ana daurawa ko sai take ba ta so mijin yayyo da ita ce ai dole a rabu sai ta wata samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ta manzo Allah yana ganin ta ya gane sai yace kina so ki koma gidan tsohon mijin ki kenan kaga ya dago ta sai ce to sai kin sai ya sadu da shi kuma sai ya dandana zuma shi kin dandana zuma ma'ana ce saduwa ta faru ko kira san ki koma sai ita kuma a duniya ba ta san ta sadu da kowa a duniya ce mijinta sai ta je ta hakura aka ci gaba da zama lokacin da Abu Bakar ta sake dawowa yace na san maganar hatta wannan abin da Annabi ya faɗa ta bari sai lokacin Sayyidina Umar ta dawo yace sai wannan mijin ya tare da shi a lokacin Sayyidina Umar yake ce maka in kika koma gidan mijinki da wannan auren da aka yi wanda ba a sadu da ke ba sai na jefe ku a matsayin wanda suka yi zina wata mata da ta bugo min waya ta ji wa'azi ina magana akan saki da ka saka kanka to ita mijinka da ya kace ta saki na uku sai ta kirawo wani abokin mijin kace da Allah ina so ka taimaka min ka aure ni bayan wani lokaci sai ka sake ni sai in koma gidan mijina sai ta buga mijin waya ta gaya masa yace to shi ba ruwansa to shi wancan abokin shi ne sai ya aure ta suka haɗa baki da abokin shi ya aure ta bayan kwana biyu shi ne ya sake ka da sai idda sai ta koma gidan mijinta yau wajen shekara goma da koma sai ran nan sai ta ji ina bayani akan duk matar da aka ba saki uku idan suka bi hanya huɗu suka yi aure to auren bai yi ba kuma koman bai yi ba na farko mijin ya haɗa baki da wani ce da Allah zo ka je ka auri matata ka saka min ita don aka yi haka bai yi ba na biyu inda da mijin da matar da shi wanda zai aure ta su uku suka yi mijin aka shirya haka na uku inda wani ya ce bari in je in auri matar wani don in sa ta koma gidan mijinta bai gaya mijin wanda ya gaya matar ba amma da wannan niyyar ya zo shi ne bin yadda talaka shi ma bai ba da inda matar suka haɗa kai da wani ya aure ta shi ma ya tafi ta don ta koma gidan mijinta a waɗannan hali hudun duka auren bai yi ba a hali ɗaya ne wani inda matar ce ta ba abin a ranta kawai shafa kwalliya take ita ba zaura ce miji take nema duk ila ma ta tura ma da hoto aka yi ta wasau aka yi kasai su ko aka yi kaza sai da ka shigo tukunna shikenan kuma da buƙatar ta biya sai ta tada ƙayar baya sai ka sake ta ta koma gidan mijinta to nan yayi amma kai dai Allah ya isa domin an ba ta malu game da harkar marayu mun fito da sabon tsari wanda duk ranar 21 ga watan Ramadan za mu bai da shi ranar marayu ranar da za mu dinga taro gagari muna haɗa kuɗi da kayan abinci domin tallafa wa marayu nan a cikin watan Ramadana saboda ranar 21 an shiga goman ƙarshe kenan lokacin da saura ƙiris Ramadana ya fita kuma Annabi ya ce in Ramadana ya fita baka yi aikin da za a ma gafara ban an kai ka wuce a danna ka a ƙasa shi yasa ba ma so wannan lokaci ya kure to an samu wata baiwa Allah a honorable hajjiya Aisha ta Jibril duku ta ce ga masara buhu biyar shinkafa buhu biyar suga buhu biyu taliya katon biyar makaroni katon biyar indomi kasan biyar, magi kasan biyar, tabulu kasan biyar, omo kasan biyar, manja ɗajar ka biyar, gishiri buhu biyar. Kace a saka asusun marayu. Allah ya saka mata da alheri. Ita dama Hajiya Aisha tun tana minista tana cikin waɗanda suke babu gudunmawa a cikin wannan kwamiti na marayu, kuma memba ce a ciki. Saboda muna mata godiya, Allah ya saka mata da alheri. Akwai 2,000 daga Hajiya Fatima Babaji a sa asusun marayu, Allah ya biya mata buƙatu. Akwai 1,000 daga wata ‘yar uwa a yi mata addu’a ita da ‘yan uwanta. 500 daga wata ‘yan uwa suka ce mahaifiyarsu ta yi tafiya zuwa wani garin da babu ba a sani ba. Labari ya zo mana cewa ta yi aure a can, ko mijin ya yi mata asiri ta kasa dawowa. To ku dai ku kusa wani ta yi aure ne ta ki dawowa, ko ce a mata asiri, wa ya gaya muku? Kuɗi 500 wataƙila daɗin zama su ji nan, wahala suke sha daga wani ɗan uwa. Wai yanzu kana wani abu, in kana zaman lafiya da matarka sai a ce ta ma a ci. In aka ji shiru kai da matarka kun haɗa kai, sai a ce asiri kai mata, ko asiri kai ma. Sai a ce a yanzu wani ya zama mijin ta ce, to ka zama mijin kafin ta ce. A tamfa guda huɗu, ijazi guda uku, ita Allah ya ji ƙan mahaifin, Allah ya ji ƙan mahaifinta. Bima Tabul Wata kamfanin sun kawo ruwa katon 25 fi sabilillah, Allah ya biya musu buƙatunsu. Malam ɗan uwana ne aka kira shi, aka kira shi promotion interview. Muna roƙon malam da sauran ‘yan uwa su taimaka masa da addu’a, Allah ya sa ya ci wannan ya samu nasara. To Allah ya biya nasara. Abu da kuke so a ranar da za mu yi ranar marayu ɗin nan, so muke kowa ya kawo gudunmawa da taimako. Mun ci a yau muna listin ƙungiyoyi da jama’a daban-daban waɗanda suke da hali za su iya ba da wani abu na bajinta domin mu tara marayun nan, mu yi musu ma abun bajinta, mu sa musu farin ciki. Fatanmu shi ne Allah ya karɓi wannan niyya, ya karɓi wannan aiki, mu ma mu ga farin ciki a rayuwarmu ta duniya da farin ciki a rayuwarmu ta lahira. Da ku kowa ya ƙoƙari ya fito da wani abu da zai bayar na bajinta. Akwai ƙungiyoyi daban-daban, masu ƙungiyar masu keken nafel, ƙungiyar masu kabu-kabu, ƙungiyar masu ƴantarci, ƙungiyar masu saida masara, ƙungiyar masu saida wake, ƙungiyar masu saida manja, ƙungiyar masu saida hanset, ƙungiyar masu saida atamfa, masu saida doya. Duk waɗannan ciyamomin nasu gaba ɗaya za mu kai musu gayyata domin kowa ya fito ya ba da gudunmawarsa. Da haka duk wanda ka sani kake jin zai ba da wata gudunmawa wanda ‘yan kwamitin nan ba su kawo su ba, ka yi ƙoƙari ka sanar da ɗaya daga cikin ‘yan kwamitin nan domin a rubuta masa. Muna fata Allah subhanahu wata’ala ya sa a shiga cikin wannan aiki na alheri, kuma Allah ya ba mu lada ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واجنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.